sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga ofishin Abuja akan mitoci 16, 21, da 25 kuma kuna iya samun mu a koyaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashin hausa.com. A Niger za a iya samun mu ta rediyon amfani Fara'a, Niya da Dalol, sai Alfa Radio da ke kuma su Ghana. Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci a cikin shirin sashin Hausa na musamman daga nan Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassan mu a birnin Washington DC. Ni ce Madina Dauda, zan gabatar da shirin da ke kunshe da labarin amawali ko kuma kyallan rufe baki da hanci daga Bauchi a jamhuriyar Niger. Jama'a ne suka soma kokawa akan rashin kuɗin yin hidimar sallah. Sai shirin yanayi da muhalli da shirin jaridun jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin da darussan Ramadan. Duk kafin nan, a dakaci labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu, Michael Makui, da sauran dukan mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar cutar COVID-19 su 15 sun kamu da cutar wanda coronavirus ke janyowa. A ranar Litinin din da ta gabata ne, mataimakin shugaban kasa na farko a Sudan ta Kudu, Rick Machar, ya bayyana cewa shi da matarsa Angelina Taney, ministan tsaron kasar, sun kamu da cutar coronavirus bayan da aka tilastawa mambobin kwamitin na coronavirus yin gwajin cutar. Makui ya ce mambobin kwamitin sun kamu da cutar ne a lokacin da suka gudanar da wasu tarurruka lokuta da dama a babban birnin kasar. A wani labaran daban kuma, sama da mutum 200 aka kashe, akalla wasu su 300 kuma suka jakkata a rikicin kabilar da ya faru a makon da ya gabata a jihar Jonglei da ke Sudan ta Kudu, a cewar shugabannin yankin. Jami'ai a yankin sun ce wasu matasa dauke da makamai da ake kyautata zaton daga babban birnin Paibo suka fito, su ne suka kai farmakin a ƙauyuka hudu a ranakun Asabar da Lahadi. A nan Amurka kuma, shugaba Donald Trump na kare kansa akan tallata maganin masassarar cizon sauro da kuma yin amfani da shi a matsayin kariya daga cutar COVID-19. Wannan zaɓin kaina ne, abinda Trump ya faɗa kenan. Ya kuma ƙara da cewa maganin da aka daɗe ana amfani da shi shekara da shekaru, wato hydroxychloroquine, an san aikinsa. An sha gwada shugaban lokuta da yawa amma baya ɗauke da cutar. Babu wata kwakwarar hujja a kimiyyance da ta nuna cewa maganin na yin kariya daga cutar ko yana maganin cutar da coronavirus ke janyowa, wadda ta kama akalla mutum miliyan 4,800 a fadin duniya. A jiya Talata, jakada na musamman akan cutar COVID-19 a hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, ya faɗi cewa cutar ta coronavirus za ta ci gaba da zama barazana ga jama'a har sai an samo rigakafi ko maganin cutar mai kyau. A wata hira da gidan talabijin din Sky News na Birtaniya, Dr. David Nabarro ya ce hakan na nufin akwai buƙatar duniya ta san yadda za ta ci gaba da rayuwa da cutar ta COVID-19. Nabarro ya ce yayin da duniya ke mai da hankali akan neman rigakafi kuma akwai alamun samun nasara, hukumar WHO ta yi imanin cewa za a samu rigakafin tsakanin akalla shekara 1.5 zuwa 2.5. Ya kuma ce dole ne a ci gaba da bin matakan yin nesa-nesa da juna da sauran matakan kariya zuwa lokaci mai tsawo. Nabarro ya ƙara da cewa hakan ba yana nufin rayuwa ta tsaya ba ne. Ya ambaci ƙasashe da ke ci gaba da ɗaukar matakan kariya yayin da jama'a ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum, kamar Singapore, Jamus, Koriya ta Kudu da wasu ƙasashen da suka ci gaba. Nabarro ya kuma ce har yanzu wasu cututtukan na zama barazana ga jama'a, kamar HIV da ke sanya AIDS, wato cutar da ke karya garkuwar jiki. Ya ce ta tilastawa mutane canza ɗabi'unsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi ɓangarorin Afghanistan da ke faɗa da juna da kisa da kuma jikkata farar hula sama da 430 a makonni 6 da suka wuce, inda suka yi watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da ke kare farar hula. Rahoton da rundunar dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta fidda a jiya Talata na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an Afghanistan da Taliban suka ba da rahoton barkewar sabon fada a larduna da yawa, inda ɓangarorin biyu ke zargin juna akan kisa da jikkata farar hula. An samu rahoton cewa dakaran Afghanistan sun kai harin bom a wani karamin asibiti a jiya Talata a lardin Kunduz dake arewacin kasar a wani yunkuri na dakile wani hari na ƴan Taliban a babban birnin lardin da aka yi wa ƙawanya wanda shi ma ake kiransa Kunduz. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta ce dakaranta sun kashe akalla ƴan bindiga 40 abinda ya tilastawa ƴan Taliban din tserewa amma bata tabbatar da harin da aka kai ta sama akan asibitin da ke yankin ba. Harin da aka kai ta sama ya lalata wani bangaren asibitin kuma an samu rahotannin mace-mace. Sau biyu ƴan Taliban na mamaye lardin Kunduz a baya. A jiya Talata jami'an Pakistan sun faɗi cewa wani harin bom a bakin hanya da aka kai kan wani ayarin sojoji. A gefe guda kuma da wata arangama da ta faru da ƴan bindiga a kudu maso yammacin lardin Baluchistan sun yi sanadiyar kisan akalla sojoji da farar hula 7. Wata sanarwar rundunar soja ta ce a wani lamarin dakaran soja da ke kan hanyar komawa sansaninsu bayan kammala aikin sintiri a daren ranar Litinin. Wani abin fashewa ya taɓa motocinsu ya kuma fashe. Sojoji 6 da direbansu sun mutu. Murad Malok da kusan shine mai magana da yawun kungiyar ƴan awaren Baluchistan ya yi ikirarin cewa kungiyar ce ta dasa bom ɗin. A wata sanarwa da ya turawa manema labarai ya faɗi cewa dakaran Pakistan ɗin da aka kai wa harin suna gadon wasu injiniyoyin wani kamfanin sarrafa mai da gas ne a yankin. A wani lamarin daban kuma sojojin Pakistan sun ce wata musayar wuta da aka yi da ƴan ta'adda a wata gundumar daban ta Baluchistan ta yi sanadiyar kisan wani soja sai dai sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba.
Madalla jama'a yanzu haka suna ci gaba da yin amfani da amawuli ko kuma kyallan rufe baki da hanci a wani mataki na kariya daga kamuwa da cutar COVID-19 da ma wasu nau'o'in cututtuka da ake dauka ta hanyar shakar iska waya allace baki ne ko kuma hanci. Abdul Wahab Muhammad yana dauke da ci gaban wannan rahoton.
Sai dai kuma bincike na nuni da cewa irin waɗannan kyallayen rufe baki da hanci da ake kira da sunan amawuli teloli kan dinka irin su domin sayarwa a kasuwanni ko kuma akan titunan manyan garuruwa wanda ba sa da ingancin irin waɗanda hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya WHO da kuma hukumar kula da tsaftar abinci da kwayoyi na Najeriya wato NAFDAC suka amince. Dr. Rilwan Muhammad shine shugaban hukumar ayyukan lafiya matakin farko a jihar Bauchi.
To a gaskiya wannan abin da ake rufe bakin akwai wanda ya kamata a duniya gaba daya ka yarda da shi shine idan ka sa ka hura lighter ko lighter ko candle idan ka hura zai mutu. To kaga wancan duk wanda ake dinkawa da yadin nan yawancin su a gaskiya ba su da kyau kuma su masu hukuma masu kula da abinci da magunguna na Najeriya wato NAFDAC sun aiko mana da magana cewa wannan abun ba sa karewa amma suna ƙara kura ka suna karewa amma ba sa kare bayan cutan waje shiga dama ana amfani da shi a cikin jama'a ne da anguwanni da kasuwanni ake amfani da shi amma kaga mu da muke do mara lafiya a gaskiya ba yarda mu amfani da irin wancan ba.
A dangane da sanin muhimmancin yin amfani da amawalin don kariya daga cututtuka da ake yadawa na ji ta bakin wasu 'yan Najeriya ga kuma abinda suke cewa
gaskiya yana da muhimmanci sosai saboda likitoci da manyan hukuma ma'aikatan kiwon lafiya sun ba da umarni cewa yana kare yaduwan coronavirus abun ya yi tsada yanzu irin wanda aka yi standard wanda aka sa wanda likitoci suke tarin amfani da shi yana tsada da in ka je chemist suka sai shi akan 500 ne sai packet daya amma za a ce ma ya kusa 10,000 yanzu kusa 10,015 aka sai so ba kowa bane ke da daman sai irin wannan abun dole mutum ya fara dinkawa da kansu.
Suna na Black Afsa.
Ko me muhimmancin sa gare ki?
Dalilin da yasa nake sawa shine aka ce idan hannunka ba tsafta ka bari ya je ko ido ko hanci ko baki kuma na riga na saba da kafin sani zanga hannu na je ko ido ko hanci ko baki ko goge zuba ko wani abu shine jito idan na rufa haka zai rage yawan hannuna da zan iya kai fuskata tunda dama shi hannu kana iya sawa anan ka sa a can kuma ka dauko cutar ka sa so dalilin da yasa nake sawa.
Sunana Polorude. To wannan da kamar yanda likitoci da masu aiki bangaren lafiya ko sunana suke ba mu shawara cewa musa shi yasa nake sawa
to amma na ga nakan nan fa ba irin yawanci wanda aka saba kaman bana ba naka baki ne ko na kasuwa ne kasa
gaskiya na kasuwa ne don na ne mana rasa ne shine na gani masu yin kasuwa suna sayarwa nasiya
yanzu kaman kasuwa na kana
nasiya 150
to amma kuma an ce ai baya da inganci
to kaman yanda na ga ma na yi ta neman har na gaji kuma ranan na so shiga cikin jama'a ne shine kawai da na ga wannan nasiya don gaskiya na nema na je su chemist da duk inda na ga kuma za su yar duk mana rasa shi yasa na samu wannan
dole ne dai kasa ya kawai
gaskiya dole nasiya
Abdulwahab Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Nigeria
mun gode Abdulwahab a jamhuriyar Niger kuma jama'a ne suka fara kokawa da rashin kuɗin yi wa iyalansu hidimar sallan ƙarshen azumin wannan shekara wani abu da suka alakanta da cutar gama duniya ta coronavirus da ta sa tattalin arzikin duniya a wani mawuyacin hali Haruna Mamman Bako jamuje
a daidai lokacin da azumin watan Ramadan na wannan shekara ke danna zuwa ƙarshe magidanta ne ke kokawa a nasu bangaren dangance da rashin kuɗaɗe na yi wa yara da mata kuma iyali kayan sallah da ake sawa domin zuwa sallar Idi ko kuma domin zuwa gaida ƴan uwa da abokan arziki wani magidanci Alhaji Sani mai kaset ya ja hankalin magidanta game da irin matsalolin da duniya ke ciki na tattalin arziki sanadiyar cutar mashakota coronavirus
kenan ya kamata mutane su gane kuɗi ne babu ga yanayi da ya shigo wanga tiroli su ma yi hakuri da abin da suka gani kawai ba ta dukin yara ma yanzu akai ba dan shi yanzu mutum abinci na shi ka bi da ba mu gani to su mata in kaina da gashi ba sai su taba nasu ji ba kuma sun ga abin da ake ciki ai ba jahille bane ko suna cikin gidaje sun gani in babu ai babu da za a yi musu sai su bari su ga tun da duwar an kai in namiji na da ai bai hana mata tai bai hana wada ne amma in kaga bai yi ba to mutum da hada hankali duka ta sani sai ta zauna su hada kai da mijinta ta gane babu na tai hankuli
su ma magidantan da na samu tattaunawa da su sun nuna irin matsanancin halin tattalin arzikin da cutar gama duniya ta coronavirus ta jefa su a ciki a wannan shekara inda ma suke ganin sai ta Allah koda zai yi su iya samarwa iyalansu sabbin kaya na kawa domin sallatar ƙarshen azumin watan Ramadan na wannan shekara
sunana Aliyu Muhammadu gidan Kibiya dan kada mun ga sallah ni yanzu da ganin nan ina da yaro guda hudu wanda kai min kuka ni wasaran osin tana dan hali ba tafi dan musu koda irin yan tagunan gana na osho ta samu su amma ni dai da dan dai ba wajen ubangiji ba banda hali musu wanda yan taguna bale in sai musu sai yan takalumma nan ga sanan da bale ta uwar ta san dai in dai sabu tsaba da nan ba ta dan kulkula muna
murtala abdu bayanin kan dumu ka ga shekarar bana labarin sai a hankali yanayin kasuwanci dai da ja kowa da kowa ya ga yadda lamarin ya kasance na biyu masu dan nominomin nan na gandari in kan nura nan wasu ke samun da abin da sun kai bana an hana noman ba tare da an samu wasu kuɗi abin kishi ba shi ba a game al'umma a ce kwata kwata ba za a kai ba me amma na san kashi 80 a cikin 100 na mutane waɗanda sun saba kan dumke zaka iske bana ba su samu sun haka shi ba yara sai su yi hakuri da yaran kuma mun san mun iya mallaka su me amma masu ya su yi hankurin su ne mata yaro ka iya mallaka abin kace mai sa'in tsunta ka wanki mai ka goge mai me matsalar daga mata ta kasu matan ba su da lisani
sunana Alhaji Ibrahim mai sai da kamiya ka sai su zure to kuwa sabin nan ka su kan dare cikin wanga wata tun kamu wannan wata babu kasuwanci babu kasuwanci kuwa sun tsaye na aiki kenan dan haka in ka gare mutun ya dinki to sai ya yi ta ne dinki tun da koko yara da mata su waɗannan wanda kasan ko babu na sai musu amma kai mai gida kam babu maki sai da kai hankuri wata kila ko sai in kai ta ne dan kuwa sabin nan ka ko matan ma da yaran masu tunani ko ba kai musu ba za a samu matsala ba wasu sai an samu matsala kai kuwa zama na shiki to duk abin da gudana so kaya a zo a sai suwa kaga babu kasuwanci kenan dole game da wannan sallah sai an yi hankuri gaba daya
duk da yake da saukin yaduwar cutar ta COVID-19 ko COVID-19 a jamhuriyar Niger a halin yanzu har yanzu ɗan kasar na jin radadinta a harkokin su na yau da kullun abinda ya shafi hidimomin sallah na wannan shekara Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murai Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
madalla Haruna kada a sha'afa ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan ofishin mu dake Abuja kafin mu kawo muku shirin mu na gaba a shakata da wannan
baki da sirri diya tarin ya da rin zuciya
ga aji ne yake magana
amada na soyayya ta indo 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 na soyayya ta indo ta tare wa ke ta indo ta kai ya hausa wa
The way you move it down, the way you move.
sawa kambani tuwo kuku masa indo 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 za aki teke te london duti prada pide mention moji dubai make a buy in the mansion kasha kweti baby that's my passion serenia I love what I'm feeling for your love baby I have fallen bolo me na pesha chilling answer me my lady calling it's a dance to do do for you baby call me a little do baby be my forever no no
musamman ne daga ofishin muryar Amurka na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Ga shirinmu na gaba.
Masauraro, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Aisha Mu'azzu ce take muku maraba a cikin shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Biye da shirin yanayi a makon da ya gabata, Dr. Mahmud Muhammad, ministan yanayi a Najeriya, ya koro bayanai kan irin ayyukan da hukumar take yi a fannin lafiya. To shin wasu irin ayyuka ma'aikatar yanayi take gudanarwa a fannin lafiya? Wannan ita ce tambayar da wakilinmu Nasir Adamu El-Hikaya ya yi wa ministan.
Muna da aikatan lafiya waɗanda bayan tun bil azal da aka faro lokacin mulkin mallaka akwai wanda ake ce maduba gari sun yi aiki sosai a lokacin nan kuma har a gobe suna taka rawa muna da su a nan da yawa a yanzu haka daga lokacin da wannan annoban ta barke muna da ma'aikata irin waɗannan sama da 7,000 wanda an watsa su a dukkan ƙananan hukumomi na ƙasar nan don su faɗakar da mutane su ilmantar da su su ba su shawarwari na yanda za su guje ma yaduwar wannan cuta na yanda za su yi idan yau an ce ga wani yana da alamun wannan cuta ina zai je me ya kamata a yi na yanda idan an samu wanda yake da shi ya za a yi a kauce mishi don kar mutum ya kamu ko kuma ya zamana ya taimaka wajen yaɗa ma mutane suna nan suna wannan ilmantarwa a yanzu haka ma maganan da ake yi bayan waɗannan dubu sama da 7,000 din fannin nan mun horar da mutum 100 waɗanda su kuma za su horar da mutum 3,000 da za su ƙara shiga cikin ƙasar nan don ci gaba da ilmantarwa akan ita wannan cuta muna kuma raba kayayyakin kare kai kamar su irin wannan takunkumi sinadarin wanke hannu idan ba ruwa da sabulu kuma wani babban abin alfahari shine ainihin ma'aikatar muhalli tana da wani bangare nata wanda shi kanshi yana kirkiran wannan sinadarin wanke hannun wato bangaren mu na bincike akan gandun daji sanin kowa ne itatuwa suna ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samu magunguna ko turawa da zamu ga an kawo maganin wancan maganin wannan an sa shi a kwalba simul simul da kyau da shi in ka bi diddigi za ka ga da yawa daga itatuwa aka samu waɗansu su to muna da wannan ma'aikatan saboda haka wannan ma'aikata tana taka rawa hatta wajen kokarin samu ayyuka domin dole a yanzu din da kuma an ga bayan wannan cuta wanda Allah da zamu ga bayan ta wajen kirkiran samu ayyuka
yayin da farin dango suka sake kunno kai a yankin gabashin Afirka musamman ma Kenya mafi muni da aka taba fuskanta a kasar ta Kenya cikin shekaru 70 masanin ilimin kimiyyar noma da yanayi daga Niger Dr. Abubakar Mamman Manzo yayi mana bayani kan tushen waɗannan farin dango da kuma irin hadarin da ka iya kasancewa ga kakar damuna a yankin gabashin na Afirka musamman bisa la'akari da gargadin majalisar ɗinkin duniya kan yiwuwar samun matsalar karancin abinci a sanadiyar waɗannan farin dango
bace ta fara tun kwarin shekarar wannan 2020 abin da ya taso daga wajen kasashen Arabia ne, kamar kasar Oman da Yemen da kuma Saudi Arabia. Tun 2018 ne sai aka samu wani ruwan sama wanda ya sauka ba shiri, to daga wannan lokacin ne warin nan suka yi ka yaduwa, suka yi girma, kuma har lokacin da suka kai suka zamanto kamar sun kai inda za su iya su bunkasa. To a lokacin nan ne har an shiga 2019 sai zamanto sun kado wajen abin da shahi Sudan, Somalia, Ethiopia, kuma zuwa wajen karshen shekara 2019 sai ga su wajen Tanzania, Kenya, Uganda kwarin shekara ta 2020, a lokacin ne suka fara ban kaduwa wajajen nan. Shi dai abin da ya kamata a sani bisa kan duka faran dango, lalle kwara ce wanda yake na da illa sosai ga duka wata wani icce, wata ciyawa, saboda kaman a rana guda tana cin ciyawa da ta kai yaunin jikinta. Kenan in ka dauki kwara komin girmanta, in ka dauka kenan in yaunin jikinta gram bini, tana cin ne gram biyu a wuni guda. Kuma abin da za a sani shine cewa a wajajen nan da muka yi magana kaman Kenya, Tanzania, Uganda da sauransu, ke zamanto cewa yanzu shibutka lokacin ne na watan April da suka yi fara shibka na tunda damuna bi gare su, kuma damunan su ta bi wanda suke kama daga watan April ne. To a lokacin watan February duka zuwa March, lokacin nan ne faran nan ta shigo wajajen. Kenan ka gani da akwai dardar na mize faru, inda mutane suka zo suka fara noma kuma suka yi shuka, abun ya fito kenan faran nan.
Iya abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan. Sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin yanayi da muhalli idan Allah ya bamu iko. A madadin bakin namu da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya, sai Julie Gladys Question da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Ma'azu ne ke cewa ku huta lafiya. Ma'assalamu.
Makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Lokaci yayi da Awul Garba zai ba mu sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Shin jaridar muna wannan makon ne da jaridar Le Messager ta kasar Kamaru, anda a farkon shafin ta talabata mana cewa jagoran adawan kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Maurice Kanto ya nemi ganawa da ministan cikin gida na kasar Musa Atangaji, anda ministan ya ce yanzu dai ba shi lokacin da zai saurare shi. Sai kuma jaridar Mutation ta ce ta hango mana cewa yanzu dai cutar COVID-19 tana ci gaba da ruruwa kamar wutar daji a fadin kasar, tunda gwamnati ta sassauta waɗansu dokoki a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Economy anda ita kuma ta fayyace mana cewar masu gidajen otel-otel yanzu haka sun fara kokawa kan yanda suke fama da rashin kusurwami, musamman ma a yayin da wannan cuta ta COVID-19 ta bullo a cikin kasar Kamaru. Sai kuma jaridar Expression anda ita kuma yabawa gwamnatin shugabe ta yi wajen kokari da take yi na gina waɗansu tagwayen hanyoyi masu tsawon kilometa 234 tsakanin birnin cinikayyar kasar Kamaru Duwala zuwa fadan gwamnatin kasar Jamhuriyar Chad in Jamaina, domin inganta kasuwanci a tsakanin kasashen guda biyu. Jaridar Emergence kuma shagube ta yi mana kan yadda mata suke kokawa a yayin da ake kame mazajen su ba bisa ka'ida ba a bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru, anda rikici yake cinyewa yau shekaru hudu kenan. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune anda ita kuma ta bayyana mana cewar bangaren ilimin kasar Jamhuriyar Kamaru ta bayyana ranar 1 ga watan Yuni 2020 anda dalibai za su koma makarantun su, kasancewa kullum makarantun da gwamnatin ta yi domin kullar cutar COVID-19 a fadin kasar. Sai dai waɗanda suke ajin jarabawa ne yanzu haka za su koma domin su gudanar da ayyukansu. Jaridar Refresh kuma ta ce ministan kudin jamhuriyar Kamaru Musa Lewis Mataze ya gana da shugaban cibiyar kasuwanci na kasar Kamaru domin jin koken 'yan kasuwa kan matsalar da suka fada yayin kullar wannan cuta ta coronavirus a kasar. Za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru anda ta ce 'yan sa kai da 'yan kacu da bora yanzu dai sun cefke waɗansu 'yan ta'adda guda uku wanda ake cewa maharan Boko Haram ne a kan iyakar kasar jamhuriyar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A yanzu sai shirinmu na ƙarshe, darussan Ramadan.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna.
Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka, lokaci mai tsada a rayuwar musulmai, lokacin azumin Ramadan. Dayawa daga cikin al'ummar musulmi waɗanda aka yi azumi da su bara, bana ba da su za a yi ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa rayuwarsu. Muna addu'a Allah ya gafarta musu. Mu da muka saura, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa rayuwarmu albarka, kuma ya sanya mu cikin waɗanda ake yantawa. Azumin Ramadan na da darasi mai yawa. Babban darasinsa, Allah ya wajabta wa al'umma yin azumin Ramadan. Qur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku masu imani, an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suke gabaninku. Allah ya yi haka ne ko za ku tsare dokokinsa. Kenan ba mu muka fara azumi ba, al'ummomi gabata sun yi azumi. To muku yin azumin nan zai zamanto akwai darasi a cikin sa. Babban darasin da ke cikin watan azumin Ramadan akwai hada kan al'ummar musulmi. Duk inda musulmi suke a duniya suna yin azumin a lokaci guda cikin wannan wata na Ramadan. Duk wanda ya azumin ba a Ramadan ba, ba a kiran azumin a matsayin azumin Ramadan. Kenan kaga an samu hadin kan al'ummar musulmi. Allah ya kawo mu lokaci ne na addu'o'i da ake karban addu'a. Allah ya kawo mu lokaci da Allah yake yanta bayi wanda sun cancanci zuwa gidan wuta, sai Allah ya ce nayi muku rahama yanzu kun zama ƴan aljanna. Ya ake samun wannan? Sai an dage. Shi yasa manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wanda ya tsaya cikin watan azumin Ramadan yana mai imani, yana mai neman lada, za a gafarta mishi duk abin da ya aikata na zunubi.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na musamman daga ofishin muryar Amurka dake Abuja. A madadin dukkanin ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda da na gabatar da shirin nake sallama da ku. Mu wani lafiya.
Bonjour, au micro.